طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يقع الله سبحانه وتعالى دي يسر هدوم عن سافيا تأصبر 20 لتقص قوة جمادة الآخرة هجر منزو صلى الله عليه وسلم على دبو الأيد الدليه دبو 30 لأكو wanda ya daidai da 19 ga watan 5 a shekara ta 2012 a lissafin da ake cewa miladiya. Ci gaba da karatunmu na littafin Khutuwatun ila Sa'ada. Makon da ya gabata mun tsaya kan littafan da malamin ya ba da shawarar ɗalibin ilimi ya karanta su, ko karatu na fahimta don gina kansa. Wannan fage mai muhimmanci na ilimin addinin musulunci. Ilimin nan shine rayuwar addini. Duk mutumin da ya zauna da duhun jahilci, to hakika bai kyautawa kansa ba, kuma ba yadda za a yi addininsa ya zama daidai. Ko da yana ganin wani ba daidai yake yi ba, haka ba yadda za a yi mutum ya zama yana yin daidai din idan ba karatu yake yana ilimin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Inda za mu tashi yau, inda yake cewa aqra'u wa ansa, haka ne? Yawo yace aqra'u wa ansa fama huwa al-hallu, ina karantawa amma ina mantawa, menene maganin hakan, menene mafita? Shine ma'anan al-hall, me zai warware mini wannan matsala. Malam yake cewa Allahu azza wa jalla fatara al-insana ala an-nisyan, Allah madaukaki ya gina dan adam, ya halicce shi ne dama akan mantuwa, ma'ana ya gina shi a matsayin mai mantuwa ne shi dan adam din. Wa min zalika summiya al-insanu insanan likathrati nisyanihi, kuma ta wannan gefen shi yasa ake kiran dan adam, ake kiransa insan. Dalilin sa masa suna insan saboda mantuwarsa, shi yasa ake ce masa insan. Ma'ana asalin inda aka yi istiqaqin sunansa aka ce masa ya ayyuhal insanu, saboda mai yawan nisyanu ne. Nisyanu shine mantuwa, kaga ashe ba zai yiwu mutum da asalinsa ka raba shi da shi ba. Yawwa, kuma wata sifa ce da Allah ya sa wa dan adam dan ya tabbatar masa cewa shi fa ba shine rabbu ba. Yawwa, duk yadda yake da ilimi, duk kokarinsa, to akwai abin da yake mantawa. Yawwa, saboda sunansa na dan adam, wato mai mantuwa. Dama muna cewa al-insanu sai kaji ana fassara shi da dan adam, ko amma a larabcin ba haka bane. Yawwa, a banu adam ko ibnu adam shi ake nufi da dan adam, saboda a dangana shi zuwa ga asalinsa cewa daga annabi adam yake. Amma shi lafazin al-insanu, to an samo shi ne daga mantuwa, an sa masa wannan sunan mutum saboda shi mai mantuwa ne. Na fata mun gane wannan. To shine sai yake cewa wal ulumu wasi'atun, sufa ilmomi dama yawa ne da su, wal fununu mutanawwi'a, fannonin ilimin su ma ga sunan daban-daban, wal ma'arifu mutasha'iba, ilmomi haka sun shiga juna, wannan ya shiga wannan, wannan ya shiga wannan, shine ma'anar mutasha'iba, suna da yawa, hannayensu, reshensu yana da yawa, wannan ya shiga cikin wannan, wannan ya shiga cikin wannan, haka fannonin abubuwan da ya kamata mutum ya sani suke. Kaga ko tunda abun haka yake, ashe za a samu mantuwa. Yawwa, shine abin da malam yake so a gane. Sai ce wa masailu shari'ati buhur, mas'alolin shari'an nan ta musulunci wato kaman teku ne. Tekun ma ba guda ɗaya ba, bahar shine guda ɗaya, buhur tekuna ne. Ka shiga wannan fannin sai ka ji kamar ba wani ilimi da za ka sani ban da shi. In aka ce ka shiga ka koyi tafsiri, sai ka ji kamar koyon tafsirin shi kaɗai ya ishe ka. Koyon aƙida haka ka sa littafansu a gaba, sai ka ga kamar shi kaɗai ba za ka iya gama shi ba ma har ka mutu. Haka nan ka shiga ballantana fannin hadisi, shi ma haka lamarin yake. To sai ce wal hayatu, ita kuma rayuwar gata nan, muzdahimatun bil humumi, a cakuɗe take, a cike take da damuwa iri iri in an ce izdihami shine a samu zahama wannan yana tunkudar wannan wannan na tunkudar wannan saboda yawan abubuwa shine ma'anar muzdahima wato ana karo da juna saboda yawa a menene ake karo da shi me yayi yawa shine humumi kowa ka duba kaga rayuwarsa za ka ga cewa abin da ke kansa ya ishe shi ko ba haka bane wannan ba buƙatar faɗin sa a zamanin da muke cikin nan kowa damuwa iri iri damuwar gudanar da rayuwa damuwar aiki damuwar kasuwanci damuwar makotaka damuwar ƴaƴa damuwar mata abubuwa sun wa kowa yawa tunanin in shi kadai zaka tsaya ka ji da shi to ba zaka zauna ma lafiya ba damuwa iri iri da take zuciyar kowa daga cikin mu in ka same shi zaka ga cewa abun yayi yawa to ka hada wannan tare da karatu ba dole a manta ba to shine abin da malami yake so mu gane don haka kada mutun ya damu rarra shi yake wa mai neman ilimi kada ka ce idan ka karanta abu yau to idan ka ji gobe ka manta shi shikenan sai ka ce baka da albarka ka damu ka ce bari ma ka bar karatun a'a ba haka bane yau dabi'ar dan adam Allah ya halice shi a matsayin mai mantuwa don haka dole ya manta ilmomin ga su da yawa damuwar rayuwa ga ta tana tunkuɗa juna ma'ana saboda yawanta shine abin da yake so mu gane sai ce wa taqatul bashari maqsuratun a karfin dan adam eh abinda dan adam zai iya yi shine taqa power ta dan adam abinda yake da shi a maqsuratun takaitacciya ce kaga kowa da irin karfin sa a tsakanin nan ma akwai bambanci to ballantana gaba ɗaya mafi karfi a cikin mu to shi ma karfin nasa takaitacce ne ba komai da komai zai iya ba sai ce wa khairul bashari alaihi salatu wassalam wanda yafi kowa dan adam din da yafi kowa dan adam din da babu wanda yafi shi wane ne shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne fage ba za ka samu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai a abun alheri ne yawa to shi kansa nasiya fi salatihi wata rana a sallarsa ya manta ba ya yi sallah ba wata rana raka'a biyu sai ya sallama har zul yadaini ke tambayar sa ya rasulullahi an yanke sallan ne ma'ana wahayi ne ya sauka aka dawo da sallan nan raka'a hudu ta dawo biyu saboda shi komai ya aikata shari'a ne in haka abun yake daga ko bai gaya musu da a baya ba to ku shirya isha'i ta dawo raka'a biyu misali kawai da ya sallar isha'i sai raka'a biyun ya sallama kowa sallama zai shiru saboda dama abun sa ake karbar shari'a to amma sai zul yadaini ya tambaye shi ya rasulullahi wannan abin da kai mun ga kai raka'a biyu kai sallama kuma sallar isha'i muke ko azhar naji azhar ne ko al'asr ko sai yake ce masa yanke sallar aka yi da umarnin Allah ko kuwa mantawa kai sai ce a ba ai ba ai ko ɗaya ba kaga wannan duk mantuwa ce sai aka tambayi jama'a suka ce eh ya rasulullahi raka'a biyu kai sai ya karo raka'a biyu ya cika wancan tare da wancan biyu kun ga sun zama hudu kenan kuma ya sujada ba'di saboda ƙari da aka samu na magana da suka yi ina fata mun fahimci wannan ashe kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mantuwa kuma shi yafi kowanne dan adam kamala wajen tunani wajen kirki wajen aikin alheri babu wanda ya kai shi to gashi ya manta to har ma yake cewa innama ana basharun mithlukum ni fa dama ba komai bane mutum ne kamar ku an saka matan sauna ina mantuwa kamar da kuke mantuwa wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim karuto sahihi ne kaga annabi ne sallallahu alaihi wasallam da bakin sa yake faɗa cewa shi yana mantuwa kamar yadda sauran mutane suke mantuwa tunda me shi ma dan adam ne ina fata mun fahimci zancen nan to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta wani abu wane ne ba zai manta ba don haka mai karatu ka kwantar da hankalinka sai ce fa idza zahara zalika laka jaliyan to in wannan abu ya bayyana gare ka kuru kuru ya kai mai karatu adrakta zaka riski anna cewa man yaqra al-ilma duk mutumin da ke karanta ilimi thumma yansa shay'an minhu sannan ya manta wani abu daga ilimin nan laysa nuqsanan fi sha'nihi wannan ba tawaya bace a haƙin sa yawa ba tawaya bace a sha'anin sa al'amarin sa shi mutumin wala yanqusu zalika min jalalati kuma wannan abu ba zai rage masa darajar sa da girman sa ba idan dama mai karatun ne mai kokari ne mai ganewa ne mai fahimta ne mai hadda ne to wannan mantuwar ba za ta rage masa girman sa da alƙadarin sa a fagen karatu ba kama anna zalika la yuqnituhu kamar yadda wannan abun kuma ma'ana mantuwa din da ta same shi ba za ta sa wato ya yanke kauna ba shine la yuqnituhu daga qanat aqnatahu yuqnituhu, ma'ana mutum ya zama ya yanke kauna, ma'ana kada kana mantuwa a karatu sai ka ce ah to gaskiya tunda haka ne ma ni na daina karatun, tunda dai komai na karanta ma mantawa nake, ashe baya zama to in bari mana to wannan ba daidai bane shi kuma shine ma'ana kama anna dhalika la yuqnituhu min muwasalati talab al-ilm ash-shar'i, kada ya yanke masa kauna daga ci gaba da neman ilimi na shari'a. Wala yai'as, haka nan kuma kada ya fidda zuciya min tahsilihi, daga samun ilimi din. Walau kana ma yuqra'u la yunsa, inda a ce duk abin da ake karantawa ba a manta shi, lamahtajal ulama'u ila mudarasati al-ilmi, da malamai ba su buƙaci su zauna suna mudarasar ilimi, wannan ya karanto aji wannan daidai wannan ya tattauna da wannan dan aji abin da muka rike yana nan ba, ko idan da ba a mantuwa da shikenan duk abin da malamai suka karanta ya zauna. Yawa, amma tunda kaga malamai a tsakanin su in sun yi darasin abu za su zauna su yi mudarasa kuma tsakanin su, wannan ya ce da Allah jiyo min daga wuri kaza din nan yaya yake, wannan ya karanto haddasa wannan yaji, wannan ma ya karanto haddasa wannan yaji, kuma su tattauna akan matsaloli da Allah mas'ala kaza ya take ne, eh ni dai a inda na karanta abu kaza kaza ne, haka duk malamai fa haka aka san su suna yi. Shi yasa daliban ilimi yana da kyau su rika irin wannan wato zaman suna tattauna matsalolin ilimi, kowa ana jin fahimtarsa. Al-insanu qalilun bi nafsihi kathirun ko bi ikhwanihi, yawa dan adam shi kadai dinsa dan kadan ne, amma in ya hadu da ƴan uwansa to sai yayi yawa. Dan haka shi yasa kullum karatu da duk abin da muka sa a gaba yana ci gaba ne idan muna haɗin kai, in har babu haɗin kai to shikenan sai zama kowa zai koma zuwa ga iya takaitacciyan kokarin nan nasa, shi kuma ba zai iya yin wani abu shi kadai ba, haka dole a samu kamala. Yawa, da mai koyarwa da mai koyo dole ne ya zama cewa ana tuntubar juna, in wannan ya manta wannan ya tuna masa, dan ka manta ilimi an tuna maka, wannan baya nufin kuma shikenan daga ranar darajarka ta fadi, ba matsala ba ce. Yawa, babu wanda ya haddace komai na duniya a cikin mutane, ko kuma kana cikin karatu ai maka tambaya wani abu baka sani ba, kace wallahi ban san wannan ba, zan bincika in na samu zan gaya muku, zaman lafiya kenan da kwanciyar hankali. Amma in ka ce komai ka san shi to za a tambaye ka kai ƙarya ka faɗi abin da ba haka yake ba, kuma a addinin nan wannan musifa ce ba ƙarama ba. Allah ya kyauta, don haka dole ashe a riƙa mudarasa ana tuntubar juna, sai walau kana ma yuqra'u la yunsa, da abinda ake karanta shi ba a manta shi, lamahtajal ulama'u, to da malamai ba su buƙaci, ila mudarasatil ilmi, su riƙa wato bitar ilimi a tsakaninsu, wa idamati nazari fihi, da kuma dawwaman nazari, shine dawwama, idama shine dawwama, wato su riƙa yawan dawwamar yin nazari a cikin ilimi, wal ukuf alaihi, da kuma lazimtarsa, ukufi shine a lazimci abu a zama tare da shi babu yankewa, wa mu'awadati litila'i, da kuma komawa yawan karatu, alama ƙuri'a akan abin da aka karanta, ma'ana ka taɓa karanta littafi sai ka ce kai na daɗe da karanta littafin nan, bari dai in ɗan maimaita shi ko abubuwan da na karanta a bayan ɗin za su dawo, saboda wasu duk na manta. Musamman ya zama littafi babba ne, yana da faɗi, kuma rassan ilimin da aka ambata a ciki suna da yawa, kaga ba zai yi komai a ce dama da ka karanta shi kuma ya zauna maka har abada ba. Akwai masu irin waɗannan ƙwaƙwalen, yawa, amma su ma sukan manta, su ma sukan manta irin wannan abu. Mun taɓa labarin Ibn Taymiyyah cewa ya haddace irin su musnad na Imam Ahmad, ko musnad na Imam Ahmad kuwa hadisan da ke ciki sun kai 40,000, amma da Ibn Kathir da Ibn Taymiyyah duk sun haddace su. Shi yasa za ka ga in kana karanta littafin Ibn Taymiyyah hadisan da yakan kawo, ko da Bukhari ya ruwaito su, za ka ga mafi yawa lafazin na Imam Ahmad ne, saboda ya fi haddace shi. Amma duk da haka akan sami kuskure, yace ga wani hadisi ga lafazinsa ka koma gun asalin sai ka ga ba haka ba, saboda shi da haddar kansa ya kawo ba koma littafi ba. Wannan ba a kowane yanayi ba akan samu, haka kenan ashe mai karfin haddar ma yakan samu mantuwa, to ina ga wanda ba mai karfin hadda ba, ashe kenan ana bukatar dama an karanta to a koma a sake maimaitawa, a sake karantawa, a rika muraja'a ana yi tsakanin wato juna da juna, wannan zai sa karatun ya kara zama. Sai ce wani nisyanu fil ilmi, sai ya koma wani gefe ma sai ce kai ai baka sani ba ma, ai ita mantuwa a ilimi kamanta ilimi ad'alimu darasatihi, yafi kiran ka ma ka zo kai mudarasa, ko kai muraja'a to da ba a mantuwa a shi fa ba a samu wannan mudarasar ba mudarasar kuma ƙara zaunar da karatu take yi sai ce li yahsula talibul ilmi thawabal uqufi alayhi ba dan komai ba sai dan shi dalibin ilimi ya samu ladan dawwamama akan harkar ilimin idan da cewa aka yi duk littafin da ka karanta ka haddace shi kuma ka je ka aje to shikenan in littafanka suka kare karatun ka ya tsaya kenan saboda kowanne ka haddace shi haka ne kuma ladan da zaka samu na neman ilimi sai ya takaita amma kasancewar kana mantawa kana komawa kana sake wato duk komawa fa da zaka yi ka dauki littafi ka karanta akwai ladan da zaka samu yanzu nan kowa da ya rike littafin nan fa muke karatu akwai ladan da zai samu gurgurdan ikhlasin kowa to kaga ashe inda ba a karatu yau da kullun gobe ma a yi jibi ma a karanta wani abu to akwai abin da zamu rasa na lada mai yawa banda ma zancen cewa yana tuna mana karatu din wannan wani angle din ne kuma ya kallo abun ta bangaren sa sai ce walau kana la yunsa da a ce ilimi ba a mantawa lama asbahat li ibadati talab al ilmi fi hayatihi nasibun inda ba a manta shi da ibadar neman ilimi bata zama cewa akwai rabo a cikin ta ba ma'ana mutum ba zai samu rabon sa na neman wato samun dacewa a wannan ibada ta neman ilimi ba nan yana gaya mana cewa neman ilimi menene ibada ne yawwa kamar yadda zaka tashi kai raka'a 10 cikin dare idan mutum ya kyautata niyyarsa yayi raka'a 3 shafa'insa da wutirinsa kawai ya dauki littafi ya ta karatu har asubahi wannan ita ma wata ibada ne bal wasu malaman ma suna fifita wannan akan wannan yawan raka'o'in in mutum zai samu ya bata dare kamar yadda ake cewa a Hausa ko ya dau littafin ya ta muraja'a ya ta karatu wannan kuma ya zama yayi da niyya mai kyau to ibada ce wanda wasu malaman suna ganin tafi yawan raka'o'i amma in aka hada ana yawan raka'o'in tare da wannan din kuma an hada alherai da yawa to Allah ya sa mu dace dan haka mutum ya dauki neman ilimin nan wallahi ba da wasa ba da gaske duk abin da bai fahimta dinnan ba yanzu ku duba ku gani duk ran da aka ce an zauna a gun karatu akwai wanda zai ce ya tashi duk abin da aka faɗa ya taba jinsa dama ya san shi kullun ka zauna zaka ji wani abu bai taba jinsa ba wannan shine fa'idar karatu ba wai kuma dan wai mai koyarwar kullun sai ya kawo maka wani sabon abu ba kai dauki naka wanda kake ma muraji'a kawai a gida in ka zauna ka duba ka karanta sai ka ji cewa akwai wani abu da dajiye da ka karanta wurin baka fahimce shi ba yanzu ka kara fahimta ana haka ko ba ai to ashe kenan ci gaba da wannan ai ta karanta abubuwa ai ta karanta abubuwa akwai ibada a ciki babba kuma sannan fahimtar tana karuwa musamman wannan mu'ujiza tafi a wajen alqur'ani duk sanin mutum ga alqur'ani in ya dauko shi a kullun zai bude shi ya karanta a kullun in dai har yana fahimtar ma'ana to kullun sai ya karu in je ya karanta misali sabbihi isma rabbikal a'la ya karanta suratu sabbihi ya kuma kai ta karshe ya fahimci komai to washe gari in ya sake daukata insha Allah in ya karanta sai ya sake jin wani abu ya gano wanda dajiye bai gane shi ba wannan haka qur'ani yake a kullun ka karanta zaka kara ilimi to haka nan sauran abubuwa na ilimi don haka baiwa ce wallahi ba karama ba a ce Allah ya zabe ka ya saka a layin ilimin addini baiwa ce baiwa ce kuma baka san irin girman da Allah madaukaki ya baka ba da alkadarin da zaka samu a wurin sa in har ka shigalta da wannan harka din babu abin da ke da dadin yin irin karatu wallahi ka tambayi duk wanda yake harkar sa ce idan misali mutum yana bincike ka samu daliban ilimi a ce wanda zasu je library suna binciken wani abu ya dade yana neman hukuncin wani abu ya tambaya bai samu ba ya tambaya bai samu ba ya sa kwana uku kullun yana library kuma Allah dama ya bashi malaka ta iya karatun kun san mabudin komai shine ka iya yaran abin da littafin da zaka karanta haka ne domin in ka zauna fa kullun baka iya larabcin nan ba to har abada fa ba zaka iya zama malami ba mafarki kake yi zaka idan mutum Allah ya hore masa larabcin ya iya karantawa ya fahimta to ya samu lokaci ya je library ya kwakwali wannan ya binciko wannan zaka ka tambaye shi duk ran da ya samu wata matsala da da yana ta neman ya san hukuncin ta ran da ya ji ta wallahi sai ka ji kamar an ba shi kyautar kuɗi mai yawa ka tambayi wanda yake yi zaka ji wannan abu tunda dai mun fi kimanta kudi sosai ko shi yasa na bada misalin da shi ka dauka yanzu misali wani kawai yana zaune kawai sai a zo a kawo ma kyautar dubu nawa za a bada misali nawa kowa ke so a bashi kyauta misali in misali za a bayar kowa sai ya doshi wajen dubu dari ko ba haka ba misali a ce a kawo mutum kyautar dubu dari ko hamsin dawo ƙasa-ƙasa ashirin ko goma to abinda mutum zai ji na daɗi a zuciyarsa in ya samu wata matsala ta ilimi da ya fahimce ta yana cikin karatu ko yana cikin bincike ya fi wannan girma farin ciki zai ji wani iri komai yawan talaucinsa ba ko da ba komai aljihunsa zai ji wannan daɗi don haka harkar ilimi daɗinta wallahi ba kaɗan ba ne kuma mutum ba zai ji zauƙin wannan daɗin ba idan ba ya yi in ka zauna kullum sai dai a gaya ma kuma sai ka zub da shi agun ka tashi ka tafi in akai sa'a dai kuma kana tunowa kana aiki dan alhamdulillahi ana kokari ana fahimta kuma ana aiki to amma dai karatun ka zama kai ma kana mallakar naka karatun da har zaka iya ilmantar da wani wannan ita ce babbar hanyar da za a sami abubuwan su ci gaba to idan mutum yana wannan to wata ibada yake kuma insha Allah zai samu lada yace wa hadha min rahmatillahi wannan wallahi rahma ce daga Allah an na talibal ilmi cewa neman ilimi dalibin ilimi kai yata'abbadu lillahi bi muraja'ati wa tikrari ma qara'a lillahi ne nan cire hamza cire alif din ka dake cikin lafzul jalala yata'abbadu lillahi ake cewa ba yata'abbadu llaha ba yata'abbadu lillahi ko a ce abada llaha ko yata'abbadu lillahi ko dake duk wani zai iya samuwa haka yace yata'abbadu lillahi bi muraja'ati wa tikrari ma qara dalibin ilimi yana bautar Allah ne saboda muraja'ar da yake yi ta abin da kuma maimaita abin da ya karanta mun fahimci gyaran da nace ayi an yi ko ba ku fahimci gyaran ba yawa yayi alifun za su na'am yace li Allah yansa dan kada ya manta yace wa huwa bidhalika yaqumu bi ibadatin jalilatin takunu lahu rif'atan fil akhirah tare da haka kuma bawan Allah dalibin ilimin nan ibada yake yi mai girma wadda za ta zama masa daukaka a lahira za ta zama mutum daukaka ku duba fa ku ga harkar ilimin nan duk wanda ya taho yanzu daga gidansa da niyyar ya zo ya karatun nan ya tashi ya dauko littafinsa ya tuno cewa yau ana kaza khutwatun ila sa'ada ya dauko da niyyar ya zo ya samu wannan ilimi ya fito ga kuma sallah da zai zo ya ta asubahi ya zo ya zauna ko ma ba shi da littafin yayi niyyar da ya zo wannan karatu to tafiyar fa da yake yi at-Tirmidhi ya rawaito mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk tafiyar da dan adam yake zai tafi wurin ilimi mala'iku suna nan akan hanyar suna shimfiɗa masa fuka-fukansu domin gaishe shi da girmama shi duk fitowar da zaka yi daga gida zaka je wurin ilimi ya mala'iku su rika maka irin wannan girmamawa dan ba ma gani ne inda gani muke ya zame da wurin nan ba zai isa ba na dan adam inda zai zo a ce ya ga mala'ika ya girma ya ga kuma mala'ikan yana hararar wani yana saban Allah shi kuma gashi ya taho zai zo wurin ibada mala'ika yana aje fuffukensa a ƙasa don ya girmama shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abu kuma shi mai neman ilimin nan har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa hatta kifaye da suke cikin ruwa su ne masa istighfari idan wanda ba shi da zunubi ya yi maka addu'a za ka karɓa ko ba za ka karɓa ba karɓa shi don haka a ce dabbobi da kuma kifaye da suke cikin ruwa za su ce ya Allah ka gafarta wa wane da ya fito daga gidansa za shi karatun nan ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka gafarta masa sai ka zo ka ga cewa zunubai da ka aikata baka san ma inda suke ba Allah maɗaukaki ya yafe maka su saboda me ka zo wannan neman ilimi amma komai kuma yana tafe da me maganar ikhlasi yawa wannan kar a manta shi da niyya mai kyau ka fito ba da niyyar wani abu ba kun ga ashe wato falalar da mai neman ilimin addini ke ciki ba karama ba ce kwarai da gaske sannan sai ke cewa fa idza qara'ta wa nasita to in ka karanta kuma ka manta fala tahzan kar kai bakin ciki kar ka damu ala ma fataka minhu bisa abin da ya kufce maka na ilimin nan fal ilmu awdiyatun shi ilimi wadi wadi ne mai yawa wato kwari kwari ne mai yawa audiya jam'i wadi yawa audiyatun wa anta halun mudarasa hala mudarasatihi fi ibada wa anta hala mudarasatihi fi ibadati kai kuma a lokacin da kake mudarasa nan tasa a cikin ibada kake yau don haka karka dauki cewa bata lokacin ka kake duk littafin da ka dauko kake maimaita abin da aka karanta kake so ka rike shi to ibada kake kuma akwai ladan ibada da zaka samu da fatan mun fahimci wannan ashe kenan wannan mallam ya kwantar mana da hankalin kar mu rika damuwa dan mun karanta mun ji mun manta to sai abu na gaba kaifa atadaraku kathratan nisyani ma aqra'u yaya zan riski yawan mantuwar abin da na karanta nan ana a baya ai mun karanta kwantar da hankali da rarrashi da kawar da damuwa idan an manta ko to yanzu bayan ka manta din yaya zaka yi ka dawo da abin da ka manta shine dabarar da za a ba mai neman ilimi yace tariqatul ulama'i hanyar da malamai suke bi hina qira'ati kutubi ahli al-ilmi lokacin da suke karanta littafan malamai to kaji ashe malamai su suke karanta littafan malamai kun fahimci nan can nan ko ba ku hango abin da na hango ba ciki yawwa gashi malamai ne to ashe malami baya koshi da karatu yace shi ya gama sanin komai sai dai yazo ya zauna a dauka a gunsa to in yi haka ya kashe kansa a kullun sai ya ta bincike aikin sa bincike a kwakwalo wannan abinci ko wannan farin ciki zaka yi idan an zo za a karanta wani littafi da baka sani ba saboda dama ya baka ka san shi a lokacin ba fada zaka yi ba ka zo mana da abin da bamu san shi ba da Allah tafi a zo da abin da baka sani din ba taimako ne gare ka a lokacin sai ka je ka bata dare ka samu littafin ka bishi ka fahimce shi saboda wani shi ma zai zo ya karanta a gunka kaga an karu kai dama Allah ya hore maka ka san abubuwan wasu da yawa ga karfin larabcin shi kuma wannan so yake san wannan littafin kaga yanzu damuwar da kai ko bata lokacin da kai ko zaman da kai kai amfani da lokacin ka ka fahimci littafin in ka zo kana koya masa za ka ga cewa ka fi shi fahimtar littafin saboda me kai kana da malaka fiye da shi mai karfi don haka ashe kar a damu malami kar ya zauna ce ya gama karatu a'a yayi ta neman ilimi yayi ta yawo yana neman sa musamman mun tuna yadda malaman mu baya suka hada ilimin nan ku duba su al-Imam al-Bukhari ya tashi ya je wannan gari neman hadisi daya ayi tafiyar da ta kai ta kilomita 1000 ko 2000 wata a kafa za a yi kamar mutum fa ya tafi Lagos ne daga nan a kafa fa yanzu ka tafi Kano a kafa yanzu yadda lalacin nan ya dame mu ya shiga jikin mu na amfani da abun hawa bigidan ka tafi a kafa tashi hankali ne ko ba haka bane to da komai a kafa suke yi a kafan nan za a tafi kilomita 1000 don a tambayo wani malami hadisi daya fa yace nazo ne wallahi naji labarin wani hadisi babu wanda ya ruwaito shi sai kai shi yasa nazo in samu wannan hadisi ya kashe guzuri mai yawa dan ya samu wannan hadisin kuma ya tashi ya ninka ya wani garin daban dan ya samu wani hadisin ko kuma wato wani ilimi din kun ga ashe kenan harkar ta hakuri ce ta juriya ce kuma sai ana ƙara ilimi yace to tariqatul ulama'i hanyar malamai hina qira'ati kutubi ahli al-ilmi lokacin da suke karanta littafin ma'abuta ilimi wato malamai hiya ita ce tadwinu shawaridil masail shine suna rubuta mas'aloli da suke wato da saurin tafiya ma'ana ba a cika rike su da gaggawa ba shine mas'aloli da suke sabi shine shawarid in an ce sharida abinda yake mai saurin gudu sharada ai ya gudu kenan ya tafi yawwa abinda in ka karanta ma sau da yawa zai sauri ya tafi to dabarar da suke yi su malami in suna karanta littafi kullun da alkalami a hannunsu abinda suke yi mu karasa abinda ya faɗa yace shine tadwinu shawaridil masail min almuhimmati daga abubuwa masu muhimmanci bi an tuktaba ko bi an taktuba ma taltaqituhu shine ka rubuta abinda kake tsintarsa lokacin da kake karatu ai kana tsintar fa'idoji zaka samu wani ilimi da baka taba jinsa ba sai kace dama wani ashe a shekara ta kaza ya rasu dama malam wani ashe sun hadu da malam wani har suka tattauna ya wani ya koyi ilimin karatun Qur'ani a gun wani to sai ka ce ashe wannan fa'ida ce to sai ya bude bangon littafin sa nan kenan kamar a wannan littafin daga cikin bangon shi bangon wannan kun ga wannan ai ga faran chafi ba komai ko to irin wannan anan ake rubuta fa'idoji sai rubuta cewa liqa'u ash-sheikh fulan ma ash-sheikh fulan haduwar malam wani da malam wani sun hadu a Baghdad a shekara ta kaza har wani ya karbi hadisi a gunsa ni na dauka ba su hadu ba ashe sun taba haduwa to a wannan littafin ka karanta baka taba ji ba to sai a rubuta anan liqa'u fulan sai ka sa safha kaza ma'ana shafi na kaza iya sitara kawai layi ɗaya zaka rubuta ba wai dogon zance zaka rubuta ba kawai topic zaka biyo abin sai ka ce ah shekarar da malam wani ya rasu sanatu wafati fulan kaga duk kalma uku ne ko sai ka rubuta shafin shafi na 45 shikenan sai ka ci gaba to irin wannan abun yana amfani lokacin da ka gama karanta littafin ka aje akwai dabarar da malamai suke sai wata ran kawai sai su zo su dauko littafin da suka karanta sai su rika bin irin waɗannan abubuwa din haka yana zuwa sai ta bi oh to ashe waɗannan ne fa na rubuta wani ma sai ka manta cewa kai ka rubuta yawa wani ya kai shekara 20 da karantawa kuma ka rubuta irin wannan fa'idojin kana zuwa dama kana karanta sai ga duk kamar jiya ka karanta sai ka ji waɗancan abubuwan da ka karanta gaba ɗayan su ma sun dawo maka ba iya wannan din da ka rubuta anan ba na fatan fahimci abu yace to haka malamai suke yi wannan hanya ce da take taimaka musu su yi maganin wato abinda suka manta shine bi an taktuba ma taltaqituhu ala batini ghilafi ma taqra'uhu akan cikin bangon ngani batini shine cikin ba zahiri ba ko bango kun ga ga bangon littafi shine ghilaf in an ce ghilaf ana nufin wannan shine bangon littafi yana da zahiri ai ko yana da batini to a cikin batinin zaka rika rubuta irin waɗannan fa'idoji min alkitabi daga wannan littafi yace wa ma ta'aqubi zaman a tare da bibiyar zamani tara nafsaka zaka samu kanka qad hasalta uluman ka samu ilmomi masu yawa wafiratan da yawa sosai mimma qayyadtahu daga abinda ka kayyade shi kayyadewa ma'ana ka rubuta mun gane yawa dan haka idan mutum yana karatu hakika sai yayi irin wannan abin na fa'idoji kuma wannan zai iya haifar maka har ka iya samu ka fidda littafi naka mun fahimci abin ran nan muna zancen al-Imam an-Nawawi a rana ɗaya yana zuwa gun malamai 12 ke karatu malami 12 zai je ɗau wannan kuma a kowanne zai rika irin wannan rubuta ta'liqi a gefe ma'anar kalma kaza ma'anar kalma kaza in ya dawo sai ya tattara wannan sai kaga ya fidda littafi shi ma sai yana sa littafin saboda waɗannan karatu da yayi mai yawa to yana abun dama da haka ake yi sai yake cewa ya kawo mana wani baiti yake cewa العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة العلم صيد شي علمي فلوتاتي إيه علمي فلوتاتي كاغا ابن دا كاتفو فلوتاتي سكو بكسان دا كساميشي با هو كاتفو نيمان واني ابو ني سي كاسا ران دا كساميشي بكساميشي بكساموني ابو دبا تو ونن ابو سيشي والكتابة قيده shi ko abin farauta me ake masa daga lokacin da aka kama shi dauri ko in ka kama barewa kafin ka zo gida da ita idan ba yanka so kake ka zo da ita da rai misali an harbe ta in dai bata mutu ba da farko ai dama in dai bata mutu ba kana so ka zo da ita da rai zaka daure ta wannan shine kaidi to haka ilimi in kana karanta littafin malamai farauta kake yi to abinda ka samu na ilimin nan da ka farauto sai ka kayyade shi shima ka daure shi daurin sa shine ka rika wannan rubutawa din yawa in ka fahimci abu shine sai ka dan rubuta to shine ai kai kaidi na taba ga mana sunan wani littafi ko na al-Khatib al-Baghdadi kun tuno shi mallam Abubakar al-Khatib al-Baghdadi yana da littafi mai suna taqyidul ilmi kayyade ilmi hanyoyin da zai baka dabarun da kuma muhimmancin kayyade ilimi shi kansa ilimin yadda za in ka karanta shi ga inda zaka kayyade shi ka rubuta shi da ba za ka manta ba ko kuma yadda in ka manta zaka tuna to nan yake cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka don haka ka kayyade ka daure farautarka abinda kai farauta bil hibalil wathiqa da igiyoyi masu aminci da ba za su tsinke ba shine al hibalil wathiqa al-wathiq shine abu mai karfi mai wato mai amincin da ba zai tsinke ba to wannan shine abin da malami ya kawo mana a dangane da yadda za mu yi maganin mantuwa a fagen ilimi. Abu na gaba da ya kawo mana ba laifi mu fara shi, yadda za mu tsaya shafin farkon nan sai mu tashi a kan barnamaji yaumi a mako na gaba insha Allah, sai zama iya abin da za mu yi kenan, kuma da shi za mu rufe littafin mako na gaba insha Allah. Insha Allah rana ce wannan littafi za mu gama shi, kuma za mu sanar da wanda za mu yi insha Allah. Har yanzu dai ina ta dudubawa, musamman ina ganin yana da kyau mu karanta littafin da kowa zai samu, ko da insha Allah maimakon a zo ana aje wannan a ce mallakar masallaci an raba an gama karantawa a tattare a aje, mutane da yawa suna buƙatar su je su muraja'arsa. Da a ce za ku iya wani abu, da sai mu jarabawa akan littafin, za ku iya da ai wasu suna sha'awar, amma akwai abin da nake so in yi dama shi ne ya zama cewa waɗannan da aka sa abu hunnan in muka gama kuma an daina zuwa da su kenan, to kaga fa'idar su za ta rasu. In aka aje su a masallaci kun san halinmu, ko ba haka bane? Yawwa, wani ganin zai ai aikin alheri ne ai ba komai bari sai a zuwa dan dauke guda daya, wannan kuma gaskiya ba daidai bane. To tunani na da idan muka yi jarabawa waɗanda suka ci sai a rarraba musu, kowa sai ya samu abin muraja'a, ko ba haka bane? Tunanin yayi ko me ba? To amma za ku iya jarabawar ba ta rubutu ba, haka a tambayoyi kawai, tambaye ka me kaza a cikin littafin nan me kafa idan ta da shi yaya mana a yi kokwa na wanda suke da littafin, a wanda ba shi da shi dama sai ya zama ba shi a jarabawa, wanda yake da shi kai, wanda yake da littafin ba ma kiransa, wanda ba su da shi ne muke so mu ba su littafin. Yadda za a yi mu ba su littafin tunda ba zai isa ba, in ka ba wani ba ka ba wani ba ka yi san kai abinda zai ba shi damar ya mallake shi bistihqaqin, ya zama ya cancanci mallakar shi ne a tambaye shi a ciki ya zama ya fahimci wani abu. Yau dan hakika littafi kawai mutum ya je ya aje shi na farko akwai a cikinmu wanda hakika ba su iya karantawa ba ma, ko ba haka ba? To tunda wannan abun in muka ce ta hanyar sa zamu bi da kunya a zo a ce kai ba za ka iya ba tafi, haka ba daɗi kai wa mutum haka a cikin jama'a. Yauwa, don haka wanda ya ce zai iya ɗin sai ya zo sai a jarabawa, in ya ce sai a ba shi sai ya tafi, kaga zai amfani da shi, mun fahimci wannan? Ko a yi jarabawar baki a bayar wannan ya karanta shafi ɗaya, wannan ya karanta shafi ɗaya, kowa a je da yake karantawa, wanda suka iya sai a ba su, duk wannan zai iya yiwuwa. Ni abinda ne ya daman shi ne dai ya zama littafan nan an amfani da su, kar a ce mun gama an zo an aje su kawai a masallaci, ko kuma mai ɓoyewar ya ɓoye shi a sito shi ke nan kuma har abada su zama da ƙura, wannan ba daidai ba ne. Yauwa, amfanin littafin ya zama yana hannun wani ya mallake shi, shi zai karanta ya fa'idanta, don abinda ke cikin littafin nan na gyaran zuciya wallahi a ce kowa ya fahimce shi da ba mu da tashin hankali, ko ba haka ba ne? Ku dai kun ji abinda muka karanta a ciki, abubuwa ne na fa'ida, muhimmancin ilimin nan, muhimmancin ikhlasi, muhimmancin girmama iyaye da kyautata musu, muhimmancin yin gaskiya a mu'amala, waɗannan abubuwan su muke buƙata a rayuwarmu. Ina fata mun fahimci abu. To za mu ƙara dai dubawa kuma mu shawarwarin da za mu yi, abinda muka yanke insha Allah sai mu zancensa a mako na gaba. Yanzu mu fara babi na ƙarshe a ciki da ya kawo mana, mu karanta iya wannan shafin na cikinsa, sai ya zama wancan shafi ɗaya da ɗan gutsiransa shi za mu yi a mako na gaba ɗin kuma a tsaya. Yana cewa at-tawfiqu baina matalibil hayati, mutum ya yi jam'i ya haɗe, nan abinda ake nufi da tawfiqi kenan, haɗa tsakanin abubuwan da rayuwa ke buƙata. Tunda mun ji waɗannan abubuwa kuma sa'adan nan muke so, sunan littafin nan khutuwatun ila sa'ada, matakai ba wai stages ba, ana nufin steps, in an ce khutuwa ana nufin takun kafa, zambiyoyi ake cewa da Hausa, ko khutuwat. Yauwa, mun san zambiyoyi ko Hausa sokoto ce? da hausar mu ta nan me muke cewa takun kafa kawai ko to shikenan takun kafa dab 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 zuwa samun sa'ada shine littafin kenan ma'ana hanyoyin da zaka kama hanya dab dab har ka shiga ka samu sa'ada duniya da lahira sa'ada kuma ma'ana ta dama a duniya samun farin ciki annashuwa biyan bukatar ka abinda kake so ka samu kuma ka samu kwanciyar hankali sannan a lahira ka shiga aljanna me kai wannan dadi ya za a yi ka samu wannan shine malamin ya lissafa mana anan kuma mun ji fa'idar sa yawa to da ya gama bayan ya kawo mana abubuwa sai ya ce to nan fa an hada maka abubuwa da yawa a littafin nan ga abubuwan alheri da aka ce ka je ka yi karatu kullun karatu kullun karatu sannan kuma ga haƙƙin iyali ga haƙƙin kaza ya za ka hada waɗannan abubuwan shine ma'anar taufiki ya za ka yi jam'i tsakanin wancan neman lahirar ga neman duniya ga neman zaman lafiya ga abubuwa duk ya za ka yi to shine nan malami ya kawo mana sai ke cewa fi hadal asri a wannan zamanin da muke ciki tanawwa'atil masharibu hanyoyi sun bambanta daban-daban shine tanawwa'at sun zama nau'i-nau'i al-masharib ana nufin madhhabobi tunani iri-iri thoughts yawa wata sha'abati tumuhatu kuma wato gurace-guracen mutane ta sha'abat su ma sun su shiga juna ma'ana sun yi yawa in an ce tumuhat jam'in tumuh ne tumuh shine abin da kake burin ka cin masa shi kuke ce ma ambition ko na rayuwa ko yawa to abin da kake so ka cimma a rayuwarka shi ake ce ma tumuhat to su ma ga su nan da yawa ka samu mutum a rayuwarka mai kake so yaro kankani yanzu kana tambayar sa ya san me yake so ya zama ko so nake in zama kaza so nake in zama likita so nake in zama injiniya so nake in zama babban malami so nake in zama kaza da kaza wannan shi ake ce ma tumuh yawa to waɗannan abubuwan ga su nan su ma da yawa sannan ce ma'aribu mukhtalifa abin nema ga sunan da yawa ma'ana ababen nema shine ma'arib ma'arab abu guda daya da kake nema mukhtalifa yace wa sawarifu muta'addida abubuwan kuma da zasu kade hankalinka daga kan waɗannan abubuwan da kake so su ma ga sunan da yawa haka rayuwar mu take yanzu ko yawa kowa ka duba shi ka ga a to nisbar da zaka samu ta nutsuwa tare da shi tana yawan raguwa a zamanin nan da muke ciki dazu na muke zancan bukatun rayuwar sun yi yawa ka dubi yanzu rayuwar mutum mai iyali da yawa ka ga yadda yake fafutukar me za a ci tukuna aikin da ake in na office ne ba isa yake ba aikin da yake da iyaka da shekaru shekara 60 ka kai shekara 60 shikenan gwamnati ta ce ta gaji da kai sai ka tafi kana da noma baka da noma kana da kasuwanci baka da kasuwanci dole ka bari ko ba haka bane kana tunanin yadda rayuwar za ta zo maka daga mutum ya kusa shekara 5 da ritaya za ka ga wani ya fara ramewa yana tunanin yadda abubuwa za su zama wannan shi ke sa dama mutum a yi tunanin a gyara hanyar nan yadda zai zama cewa mutane fa sun samu wata hanya daban ƙari a kan wannan dogaro a kan abun wata-wata ɗin nan haka ne ko ba haka ba mai hankali shi ne zai fara plan ɗin tun da wuri yawwa ya tsara kasuwanci ya bude in shago ne in menene in noma ne yake ganin yana da kudin da jarin da zai iya jure shi shi ma a yi amma dai a zauna dan asalin abun shi ne asalin dan adam Allah ya kawo shi a bayan duniyan ne ya rayu a matsayin cewa zai je ya binciki yadda zai samu abin da zai ci kuma Allah ya sa ni'imomin suna nan da yawa in an bincika za a samu ba a dora abun akan annafaqat da suke zuwa daga gwamnati ba asalin tintini a baya ana yi a matsayin taimako amma yanzu kaga mafi yawa mu yanzu musamman mu nan arewacin Najeriya ba harkar noma mun yi watsi da shi harkar kasuwancin ba karfi ba a harkar wato tunani da Allah ya hore mana samari masu tunani da yawa fito da abubuwa sana'a iri-iri din nan a samu kere-kere harkar kafinta harkar abin nan kira a rika kera abubuwa da za a rika sayarwa mutane ana samu waɗannan abubuwan fa in fa aka ce za a neme su za a yi fa za a samu ba babu bane saboda basirar dan adam bata taba tafiya kwata-kwata babu ita ba kuma wannan kasar da kake gani mafi yawan arziki yana nan tonowa za kai kai ka samu karfan nan a ƙasa ake samun sa noman nan a ina ake a ƙasa ake yi komai za ka ga Allah madauki ya binne mana shi a ƙasa amma daga ka zauna rayuwarka ta tafi akan karba wata wata dinnan baka kintsa me zai zo daga baya ba to za a samu matsala abinda yasa dai na fita wannan abinda malami ke so ya ga mana shine harkokin rayuwa sun yi wa mutane yawa kuma gashi kullum muna zama yanzu ku Allah madauke ya baku tawfikin da har mutun yayi tunanin yazo ya zauna ma a ga masa irin wannan ilimin addini ba karamar baiwa bace ita kanta wani yana can yanzu ba musamman yake ba abubuwa marasa kyau wani yana hira wani yana kallon abu dan ma ba huta dan zai wani yana sai yana kalle kalle fatan sa a kawo huta ya je ya kalli wani abu marar kyau to kowa da irin abunsa to waɗannan sawarif din kuma ga su da yawa abinda muna son mu samu alheri kaza amma kuma ga abubuwa da su kade kanmu su kadar da hankalinmu daga samun wannan abu su ma karuwa suke dan haka wannan zamanin sai mutun ya dage sosai kafin ya tsaya kan hanya kuma yayi abin da yake zai amfane shi sannan sai ya ce yaqiful mar'u mutun zai tsaya amama tilkal sawarifi a gaban waɗannan abubuwa masu kawar da shi din wal mawani'i da kuma masu hana shi din wal mutatallabat da kuma abubuwan da yake so ga abubuwan da yake so da yawa ga kuma abubuwan da zasu kange shi daga samun wannan abin da yake so su ma kullun karuwa suke ko kana son danka ya zama yaro mai kirki mai hankali tarbiya mai kyau amma kana kokarin ka a gida a waje ana bata maka ga abokai nan su ja shi ga wani abu da yana samun wani aboki sai nuna masa wata hanya da har ya girma kuma zuciyarsa ta lalace kaga wannan sawarif ne da mawani kana son karatu la Allah ka ce baka da kudin sayin littafi baka da lokaci baka da lokacin da ka je gaban malamin maka karatu in ba bayan asuba din nan ba rana kaza da kaza baka da lokaci a ce ka je gun malam wani ka zauna ka dauki littafi ka karanta babu lokaci saboda me kana tunanin ina za a samu abin da ayyaya za su ci wannan menene sawarif din sun yawa mawani din sun yawa sannan kuma abubuwan da muke so mu cimma na burin su ma suna da yawa ba haka bane abun to ya za a yi mai tawfiki mu hada tsakanin yawan harkokin mu da kuma abubuwan alherin da ake gaya mana kullum mu nema neman karatun addini ya za a mu hada shi tare da waɗannan harkokin da suka yi mana yawa ina jin mun fahimci abin da ake nufi yawa to sai yake cewa mutum zai samu kansa hayran a rude a gaban waɗannan abubuwa zai rude rasa yadda zai ko ba rude muke ba yace falil baiti ri'ayatun wa wajibatun shi dai gida yana da kulawarsa da yake so da wajibansa da yake so a kawo masa ba za ka dauko mata a kulla aure ka dauko ta ka kawo gidanka ka zaunar da ita ba inda za ta je kuma a ce ba za ka kawo mata abin da za ta ci ba dole ne ka je ka nemo abin da za ta ci ko ba haka bane ballantana ga yaya da yawa to gida yana bukatar yana da riayarsa da yake bukata da wajibansa yace walil zawjati inayatun wa matalib mata ita ma tana da me kulawa shine inaya da inaya da riaya duk ma'anarsu daya wa matalib da abubuwan da take so ita ma walil walidaini ikramun wa huququn iyaye suna da girmamawarsu da suke bukata hakanan haƙoƙinsu da lalle a cika musu walil asdiqai wuddun wa wafa'u abokai su ma suna da wuddi kauna da soyayya da cika alƙawari da za ka yi tsakaninku da su wajen wato in sun maka alheri kai ma kai musu alheri shine ake nufi da wafa'i anan walil arhami silatun wa ihsanu dangi na jini su ma suna da sila sadar da zumunci da kyautatawa walil jari ta'ahudun wa ziyaratun makoci shi ma yana da tasa kulawar da yake bukata shine ta'ahud kulawa nan ake nufi yawa ba wai alkawari ba kulawa ka rika bibiyar abu ka bashi haƙƙin sa shine ta'ahud wa ziyaratun da kuma ziyara ka shiga gidan makocinka ai kana da yanzu mutane da yawa daga cikin mu waye ya taba ziyarar makocinsa kaga da yawa ba mu da lokacin da zamu yi wannan kuma yana cikin haƙoƙin da yake bukatar wannan kai mu wannan ziyara ko a kofar gida ne dai kawai a gaisa dama na zo mu gaisa ne ka samu wannan ladan ka tafi wannan kuma ƴaƴanka suna bukatar ga makaranta aje a kai su wannan inda nisa aje a dawo ga abin da za a ci ga wannan ga wannan ga karatu kana so kai abubuwan ba su mana yawa ba yawa to shine abin da yake so ya faɗa sai yake cewa walil asdiqai mun gama da wannan kai yace walil fuqara'i faqirai su ma suna da bazlun wa hanwun suna da bazl suna da bukatar a miƙa musu wa hanwun da tausayi a rika tausaya musu zuciya ta rika karkata zuwa ga faqirai wannan abun yana da muhimmanci babu alheri a al'ummar da za a zauna ga mai kuɗi yana da hali ko dai Allah ya yi sare masa wani abu kuma ba ruwansa da makotansa masu talauci wannan kuskure ne yawa a rika taimakawa dan abin nan kadan da zaka bayar shi bashi da wannan kadan din yana bukatarsa yana bukatar ta zai kwana bakwai wani abu bai shigo hannunsa ba 100 naira 100 bai shigo hannunsa ba 50 bai samu ba to nan da zaka ce ga 200 kana da damar ka bashi 1000 in ka bashi 200 alherin da ka shigar a zuciyarsa farin cikin da ka shigar a zuciyarsa Allah ne kawai ya sani to wannan haƙin shi ma yana nan yana bukatar a kula da shi sai kuma yake cewa wali talabi arrizqi zamanun lazimu neman abinci shi ma yana da zamanin sa lazimi dole ne sai kai in mai aikin office ne dama an kwace maka awoyin ba naka bane karfe 9 tana yi sai ka shiga ka zauna ba za ka fito ba sai 5 naka duk abin da zaka yi kenan wasu abubuwan da ba wannan ba sai dai ka yi su kafin 9 ko bayan 9 kaga ashe abubuwan suna da yawa yawa sannan kuma yace wali huduri durusul ulama'i shaghafun wa tumuhun haka nan halattar darussan malamai ka rika halattar su shi ma yana da shagab yana da tsananin bukata san abu so mai tsanani shi ake ce ma shagaf kad shagafaha hubban ko magana imra'atul azizi dangane da annabi yusuf shagaf ana nufin dai tsananin so ga abu wa tumuhun da kuma buri duk yana nan neman ilimi yana za ka ga wani yana cewa kai gaskiya fa ni ban yadda in zauna da wannan jahilcin ba insha Allah na sa ma kaina shekara 1 zan koyi larabci wa zai iya wannan a cikin ku koyan larabci a shekara 1 ka sa wa kanka program din ka koyi larabci a shekara 1 na ga da yawa da suka yi irin wannan abu an samu inda aka samu mai koyar maka kuma da littafi mai kyau mai tsari akan haka yanzu nan za a yi insha Allah ba shi da wata wahala shekara guda shekara nawa muka yi muna karanta wannan littafin shekara ta biyu muke yanzu ko mun cika biyu cif da ƙari ina jin ko in ban manta ina jin wannan ne littafin farko a ba shi bane na ka rubuta kwanaki kwanan wata shekara ta 31 ne dai ko 1431 ko ga yanzu muna da 33 haka shekara biyu kenan a lokacin da aka faro littafin nan kullun ana yi ya kai mutum ya ware wa kansa kuma lokaci ya koyi larabci har ya kare na taba bamu labarin a jami'ar Madina akwai bangaren koyar da harshen larabci ga waɗanda za su zo makarantar ba su iya komai ba akan ɗauko a kowace shekara da muka je bayan mun je kai da shekara guda a 1993 kenan aka ɗauko wasu 'yan rasha sun kai mutum 70 banda assalamu alaikum ba abin da suka sani kwata-kwata da alwalar da tsarki komai haka kawai ga sunan musulmi ne sun ce la ilaha illallah ba san komai kuma da za su yi bayan la ilaha illallah aka kawo su kuma Madina aka zaunar da su kafin wata 6 sun fara larabci wata 6 za su iya kuma aka rarraba su aka hana su ba a sa su a ɗaki ɗaya gaba ɗayan su a haɗa 'yan ƙasa ɗaya ɗaki ɗaya dama ba a yi sai a ware saboda dole ne kai magana yadda ba dama ka ce kana son ruwa dole sai da larabci yawwa kana son a miƙo ma kaza ba dama ka faɗa da yaranku ba ɗan yaranku a ɗaki dole ka faɗi wani abin da ban abin da kowa ya sani don haka dole sai larabci don haka a wata 6 sun iya larabci to kaga ashe yana yiwuwa kenan zai yiwu idan mutum ya sa ma kansa ya amfani da lokacinsa yadda ya kamata musamman in ya zo ya ƙwalƙwalo ya bincike ya gano lokutan hira lokacin da yake batawa a hira ya sassare waɗannan lokutan ya mai da su na karatun larabcin ku ga yadda zai samu don haka sai ka ga cewa insha Allah duk lokacin da mu yi wani karatu nan gaba mutum ba zai sha wahala wajen fahimtar littafin da ake karantawa ba za ka ga kowa yana iya bin littafin ya rubuta fa'ida ya je ya muraja'a da kansa ya komo jikin bangon nan ya gano shi ma wani abu ya tambaya na an ce kaza amma ni a littafin na ga kaza ni ne ban gane ba ko kuskure akai duk dama in ka ji ana tambayoyi fahimtar karatu akai ko ba haka bane to wannan shi ake so da Allah kowa ya samu yayi Allah sa mana albarka a lokutan mu to mu ci gaba mu karasa saboda naga lokaci ya ja mana da yawa sai yake cewa ina ne wal hifzul mutuni ko umniyatun wa amal haddace matani matani da akai mana innaka haddace matani littattafai shi ma yana da burin sa wa amal da kuma wato fata da zaka sa a gaba kana so kaga kai amama kulli zalika yaqifu talibul ilmi alhamimi hayrat a gaban waɗannan abubuwan baki ɗaya za ka ga ɗalibin ilimi mai daddaɓurawa za ka gan shi hairan ya ruɗe nan ce alhamimi aldabib shi ne aldabib ma'ana mai tafiya haka ma'ana kaman tafiyar yaro karami yana da wata ma'ana kuma shine at-talab wato dalibin ilimi mai naci mai son ya samu ilimi to a gaban sa zai samu kansa a gaban waɗannan abubuwan kai sai ya samu kansa a rude ya rasa ma me zai yi ai dole mutum ya rude ga abubuwan da yake so ya samu na karatu ga hayaniyar duniya ta yi yawa shi yasa wani mutumin da bai san komai ba sai wannan hayaniyar in aka ce karatu sai ce kai wasu mutanen mawazancin karatu suke idan mutum bai sa komai a bakinsa ba ina wani karatu to wannan tunanin shi ke hana zuciyar wasu su yi tsammanin cewa wai a duniya gaba ɗaya ba mu da wani lokaci in banda harkar neman abinci ba iya abin da ya kawo mu kenan ba dole ne ka sanya da za ka bautawa Allah wannan Allah ba zai karɓo hujjar ka cewa ka zo baka iya sallah ba baka iya azumi ba baka ce wai neman abinci ne ya hana ka Allah ba zai karɓo wannan a matsayin dalili ba duk mutumin da zai zauna kawai a gindin bishiya gashi ya zagi wannan da ya wuce ga hassada ga agiba ga menene bai ma je ya nemi hatta abincin ba mu yanzu musamman irin yadda muke yanzu dinnan abin takeici wani yana da karfin da zai nemi abincin bai ma nemi abincin ba amma ka ce masa yayi karatu sai ya ce a'a shi ba shi da lokacin karatu gashi tun safi har rana yana zaune yana zagin mutane a gindin bishiya kaga ashe wannan rashin akwai abin takeici a ciki to Allah ya kyauta to sannan sai yake cewa li yajma'a baina manthuri zalika alkhair ya rude yana cikin rudanin yadda zai ya hada tsakanin manthuri zalika alkhair wannan alherin da ya yadu ya fantsama shine manthur ya fantsama gashi nan da yawa ko ina so kake ka karumo wannan ka jawo wannan alherin ka karanta wannan littafi ka haddace wannan gashi nan da yawa tarbiyar yara ziyarar makota da makamantan waɗannan abubuwa kyautata ma iyaye gashi nan abubuwa da yawa amma kuma fa kaifal jam'u bainahuma ya zaka hada tsakanin wannan abubuwan alherin da kuma wato rudanin duniya da ya hau kanka yace inna zalika yatatallabu du'a barakatil waqti kun ga matakin farko kenan shine malami ya fara kawo mana yace wannan abun yana neman mutun yayi addu'ar albarkar lokaci farkon abin da zaka shine ka roki Allah ya Allah ka sa min albarka a lokacina wannan shine babban abu ya Allah ka sa min albarka a lokacina in ina ga wani gun aiki na samu da dan guntun wani dama ba aiki da yawa ka dau littafi ka karanta kaga wannan kai amfani da lokacinka in ba abin da zaka yi yawa sannan yace wa tawfiqan da ya nemi kuma addu'a Allah ya bashi gamdakatar dacewa kenan fi tanzimi shu'unil hayati ya iya tsara al'amuran rayuwa mafi yawan abin da ke cutar da mu yanzu musamman mu kullun ina faɗa mana mu Hausa Fulani ba abin da ke cutar mu irin rashin iya tsara rayuwar ita kanta ba mu iya mu zauna mu tsara in ce ina son abu kaza ina son abu kaza sai ka rubuta duk abubuwan da kake bukata ina son ni in kai ga na haddace littafi kaza daga nan zuwa kaza hadda qur'ani na ina so ta zama kaza ina so in mallaki kaza ina so in mallaki kaza ina so ɗana ya karatu kaza wannan ya karatu kaza wannan ya karatu kaza duk ka rubuta a takarda sai ka duba kuma yadda zaka yi programming cewa wanne lokaci kake da shi wanne wacce dama kake da ita sai ka rubuta damar taka ita ma ka rubuta ina da kaza ina da kaza samu na shine kaza abinda zan iya yi a ciki da wannan abin da ke zuwa min shine kaza sauran ba zan iya ba ta yaya zan yi in samu kaza din ya ciki duk waɗannan abubuwan in ka tsara su zaka hango yadda zaka yi maganin matsalolinka to idan mutum ya roki Allah ya bashi albarkar lokaci ya roki Allah ya bashi tawfiki na yadda zai tsara waɗannan al'amura to ya samu matakai guda biyu na yadda gyaran al'amuran nan zasu yi duk yadda suka yi yawa suka ɓaci to akwai yadda zai gyara su insha Allah na taɓa ba mu labarin wani ɗalibi ko da ya zauna ya yi timetable na rayuwarsa a jami'a wata shekara ta kai da yawa na faɗa a nan zuwa ya zauna ya duba a kullum me yake yi sai ya tsara sallar asubahi in aka ƙare bayan sallar asuba zai muraja alqur'ani daga nan minti kaza zai yi kaza zai haddace wani abu daga cikin hisnul muslim zai haddace hadisi kaza zai haddace kaza duk ya tsatsara zai je ya ci abinci zai bacci karfe kaza duk ya tsara su bayan ya dawo har zuwa dare har lokacin bacci duk ya tsara duk abin da ya shigo masa ba wannan ba zai ce ba zai ba ko ziyara ka zo masa ɗakin sa zai ce a shi ni yanzu kaga sai duba sai dauko sai nuna maka timetable ɗinsa cewa wallahi yau gashi a timetable ina ga abin da nake ciki don Allah ka yi hakuri ba zan ba ni lokacin hira sai ka juya sum sai ka tafi shi kuma ya zauna ya ci gaba da abin nan da ya tsara shekara biyu naga canji a jikin mutumin a halinsa, a ɗabi'arsa, a irin ilimin da ya mallaka. To mu wai ba za mu iya wannan ba. Wai mutum ya zo maka zai ɓata maka lokaci a gida, ba za ka ce a da Allah ni yanzu ina da karatu da nake, ka yi haƙuri ba. Sai a ji nauyin a gaya masa, sai ya zo ya ɓata maka lokaci ya yi maka hirar awa uku, kuma kana ta binsa a zuciyarka, ba ka so wai ba za ka iya gaya masa ba. Wannan halin namu ba shi da kyau. Yawwa, ba wai cewa ake ka kori mutum ba, amma in abu kana da aikin da yake gabanka mai muhimmanci, to ka ɗauko shi ka riƙa yi, shi ma yana gani zai ce to na faɗa mai ka bari in tashi in tafi. Ina fatan fahimci wannan. Yawwa, kar ka ɓoye, kana da buƙatar, lokacinka yana wucewa fa, shi kenan har abada ba zai sake dawo ma ba. Yanzu wannan bayan asuba ɗin ta ran Asabar 28 ga Juma'adal Akhira mun gama ta kenan, daga mun tashi karatun ba ta sake dawowa ba mai wannan sunan dai. Sai dai wata Asabar ɗin in Allah ya sa muna cikin masu rai da za su kai wannan lokacin. In baka kai ba ku shi kenan, abinda kai ɗin nan a wannan lokacin ya ƙare shi kenan, abinda za ka samu kenan. To kaga akwai buƙatar komai mu tsara shi. Mai sauri dai ina cika ku da fita daga abin. Yace wa fi shari'ati qa'idatun, a cikin shari'an nan akwai ka'ida, fil jam'i baina mutatallabati dunya waddin, akwai ka'ida da aka bamu ta hada abubuwan buƙatun rayuwa da kuma buƙatun addini. Ya za ka yi ka hada su? Buƙatun rayuwarka ta yau da kullum, neman abincinka, ka hada shi da neman karatun addini, ya za ka yi? Qala alayhi salatu wassalam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya gaya mana, yana cewa fa inna li zawjika alayka haqqan, matarka tana da haƙƙi a kanka. Yawwa, wali zurika alaika haƙƙan, mai ziyararka ma na da nasa haƙƙin, wa li jasadika alaika haƙƙan, sannan kuma jikinka shi ma na da haƙƙi a kanka. Don haka mai za ka yi? Fa'a'ati kulladhi haƙƙin haƙƙahu, ka bi wa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa. Yawwa, in ya wuce haƙƙin kuma sai ka ce to ya isa haka. Waghtanim zamana umurika, kai amfani da zamanin rayuwarka. Wa zahrata dahrika, da fulawar zamaninka. In an ce dahar ana nufin zamani, fulawarsa shi ne lokacin da ya fi tsada a rayuwarka, shi ne mai lokacin samartaka, shi ne zahara ɗinka. Yawwa, bi tarki kulli abwabil khairi, ta hanyar ƙwanƙwasa kowanne ƙofofin alheri. Waj'al li kulli ula'ika zamanan, duk waɗannan abubuwan ka sa masa zamani. In ka tattara su ka san iyakarsu, sai ka samu kowanne ƙarfe kaza zan yi kaza, ƙarfe kaza zan yi kaza, ƙarfe kaza zan yi kaza, ka sa masu wannan lokaci. Ta taqarrabu bihi ila Allah bi ikhlasin niyya, wanda zaka kusanci Ubangiji da shi ta hanyar kyautata niyyarka da ikhlasinta da gyarata. Waj'al birra walidayka, kuma wallahi yace ka sanya kyautata ma iyayenka, da'a ga iyaye, fi ghairi ma'asiya, wanda ba ta hanyar saban Allah ba, da'a dai ga iyaye, wallahi ka sanya shi huwal muqaddam, shine a gaba da komai. Akwai albarka a cikin kyautata ma iyaye. Duk mutumin da yake da iyayensa da rai, to ya zama ya nemi albarkar rayuwarsa ta hanyar da'a gare su. In yana son abubuwansa sauran su ci nasara, ya ga cewa ya iya samun nasarar wato rayuwarsa ta tafi daidai, to ya hada ya gabatar da girmama iyayensa, zai ga wannan alherin insha Allah. Amma in ya zama baya girmama iyayensa, yana wulakanta su, ko kuma haƙƙinsu baya ba su daidai, to kun ga ai ba shi da fa'ida ya je bai wani haƙƙinsa. Yanzu idan ya ce daga cikin abubuwan da zai shi ne da neman karatu da kula da makauta da wane ne da taimakawa fakirai, sai ya zama bai taimaka ma iyayensa ba, mai amfani? Ai, ba shi da amfani ya taimakawa wani fakiri can nesa ga mahaifinsa, ga mahaifiyarsa tana buƙatar taimakonsa. Don haka duk mutumin da yake son albarka a rayuwarsa, to ya tabbatar da cewa ya kula da haƙƙin iyayensa. Wannan shi ne farko kafin wani abu. Sai ce fal barakatu, don haka wallahi albarka, wal khairatu, da yawan alherai, fil qurbi minhum, tana cikin kusantar iyaye. Ka kusanci iyayenka, ka kyautata musu abin da suke bukata na rayuwar duniyan nan, ka tabbatar da ka gama musu shi duk abin da zaka iya shi. Wanda ba zaka iya ba, ka nemi taimakon Allah ya taimaka maka yadda zaka yi. Amma kar a ce a tsakaninka da iyayenka akwai wata matsala, to ba zaka samu albarka ta rayuwarka ba. Aikin zai sukurkuce, kasuwancin ya lalace, ƴaƴan ba albarka, ba tarbiya, saboda me? Baka kyautata ma naka iyayen ba. Shine abin da malamin ke faɗi. Muna fata Allah madaukaki ya bamu damar aiki da duk abin da muka karanta din nan. Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu da lokutanmu. Allah ya bamu ikon kyautata ma iyayenmu masu rai waɗanda suka rasu, kuma Allah ya gafarta musu. Allah subhanahu wataala ya haɗa zukatanmu akan yin alheri da nemansa da kwaɗayinsa da kuma kwatanta aiki da shi. Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi mai amfani. Allah ya bamu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kwanciyar hankali. Allah ya kawar mana da tashin hankali iri-iri da yake faruwa a wannan ƙasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah. To akwai tambayoyi? To mu dan tsaya mu ji ko wannan yana cewa malam a cikin littafin ulumul qur'an naga an ce an saukar da qur'ani da haruffa bakwai. Malam me ake nufi? Ana nufin haruffan yaren larabawa, dialects na larabawa. An ce dialect abinda ake nufi wato kamar ba muna da bambanci ba tsakanin Hausar Kano da Hausar Sokoto ko da ta Bauchi da ta ina ne, wannan shine bambancin bambance-bambancen da ake samu, ai kuma duk Hausa ce ko, to shi ake nufi. Alkur'ani an saukar da shi akan waɗannan bambance-bambancen yaren na larabawa, duk da larabci ne, amma akwai larabcin mutanen Makka da larabcin mutanen Yaman da larabcin mutanen kaza, to guda bakwai aka hada a cikin Qur'ani, shine abin da ake nufi. Yawwa, shine lahaja. Yawwa, mu me ake cewa lahaja da Hausa? Hausa fa tana da to ai wannan bayani ne, kalma ɗaya muke nema. Wannan kuma yace malam muna so mu ga mun yi wannan haddar domin wasu ma sun fara, dan ni ma na fara, sai dai ina samun matsalar rashin abokin karatu wanda zai na ji mini haddar. To kaji wata wani uslubin shi ma wata Hausar da muke zance ko, zai na ji min. Na'am. Yawwa, da kuma wajen daukar karatu ko karatun, shi malam muna so a ce maka mana a bude mana daura domin samun abokan karatu, don hakan zai kara mana karfin gwiwa da kuma dagewa wajen haddar. Tayyib, wallahi da muna da lokacin kan zai amfani dan shi wannan malamin, shi da ya rubuta wannan littafin sai ya sami wasu yara daga ɗaliban jami'a waɗannan littafan da ya ce a rika haddacewa, sai ba su lokaci kullum bayan isha'i, in aka yi sallar isha'i kowa ya tafi sai su zauna tare da shi a cikin masallaci suna haddacewa, yana zama yana ji musu. Yawwa, wannan ya haddace kaza, dama shi ya haddace duka. Yawwa, sai wannan ya karanto nasa, wannan ya karanto nasa, kuma yana musu bayani, yana musu sharhi, sun kai shekaru da yawa suna yi, kuma an samu wanda suka haddace da yawa a ciki, da za a samu wannan lokacin hakika zai amfani. To matsalar ita ce abin da muka gama karantawa yanzu ko, yawwa, in aka lokutan musamman nawan hakika sun kara wato rikicewa, sun kara rikicewa fiye da wannan abin da muka karanta yanzu. Allah da ya kyauta, kowanne da gani kokari ake yi, shi kansa wannan din a samu a yi, wancan ma a samu a yi, wancan a samu a yi, amma hakika ina na yi farin cikin da na ji an samu wanda za su gwada wannan din. Amma duk da haka insha Allah ba zan fasa ba, zan yi tunanin yadda za mu dan zauna da su, ko da a sa su a hanyar yadda a tsakaninsu za su kai idan ban zama cewa mun zauna an yi tare ba. Insha Allah ya zo ya samu da gaba, insha Allah sai mu tattauna. Na'am. 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 Gaskiya ne. To akwai littafai na koyon, wanda waɗannan littafan da ake koyarwa a jami'a wanda suke ba da saurin nan da nan, kaga ka iya larabcin, za ka gansu durusul lughal arabiyya li ghairin natiqina biha, wasu daga cikin ku kila sun san su, ko ana nan ana sai da su hatta a nan Najeriya. To mun aka same su, suna cikin mafi kyawun littafan da ya kamata a fara amfani da su. Kuma babbar ka'idar dama da za a sa, akwai lokacin da na koyar a wani bangare a cikin jami'a, akwai wani bangare da jami'a ta ware a Madina inda ake koyar da ma'aikata irin injiniyoyi da likitoci, wasu 'yan Indiya, wasu 'yan Amerika, wasu 'yan Ingila, aka ware haka sun kai mutum 60 haka, su suka sa kansu, sai aka bude musu aji ana koyar da su larabci, waɗannan littafan ake koya musu. A lokacin ina cikin masu koyar, mun yi shekara 4 muna koya musu. To ka'idar dama ita ce wannan littafan ake koyarwa kuma babu wani yare a ajin sai larabcin, wannan shike taimakawa. Kuma aka sa ka'ida, in aka shigo cikin makarantar har a fita ba mai yin wani yare sai larabci. To in har za ku iya daurewa a yi wannan, dan ne tunanin da mun sami lokacin da za a samu kamar makarantar dare ko da ta weekend ce a samu waɗannan littafan a samu waɗanda ba su iya larabcin ba a yi a sa wani abu da za a yi tunanin da yana nan lokutan ne da suke da wahala yawwa tafiye-tafiye da abubuwa amma dai dama shine nake son dama irin waɗannan a samu wasu daga cikin ku wanda za su iya waɗannan abubuwa kuma insha Allah zan duba an gani cikin yan uwa waɗanda za su iya sai a samu littafan sai a fara da su tunda wannan marhalar akwai waɗanda na tabbata za su iya ta sosai ko wanda sun yi karatun larabcin da ido sosai kuma sun yi karatu akwai wanda suka haɗe jaddi da yawa wasu ma sun yi jami'a insha Allah za a iya wannan abun ba lalle sai mutum ɗaya ba insha Allah shi ma amma dai za mu ga shawarar yadda za a haɗa shi ma a tada wannan makarantar wanda suke so ɗin insha Allah su ma sai mu tattauna da su Allah ya sa a dace.